الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد السلام عليكم lura da nazarin da aka samu da kuma takaitawar lokacin da nake da shi dangane da gabatar da wannan kifa cikin wato iko na Allah dama na yi ƙoƙarin in takaita kifa gaba ɗaya da nufin ba za ta wuce shafi takwas ba cikin abubuwan da ya kamata a ce na zanta ko na tattauna a cikin wannan fefa. To don haka babban abin da nake so shi ne mu mai da hankali zuwa gare sa. Na so a ce fotokofin wannan takardar ta yi kyau sosai gaskiya saboda cikinmu akwai waɗanda idanuwan sun fara tafiya ko kuma yanayi da girma. To amma dai akwai ina da soft copy na paper kuma da na san haka ne ma da na zo da projector na yi projector to sai a gafarce ni ne ma duk dai waɗannan matsalolin ba ma ta sha ruwa ila in sha Allah tun daga kan kwalba da samu ba har zuwa ga masallaci. Amma kuma ni ina ganin duk tare da aka yi wa gidan nan ba sa ruwa mai daraja mai fara lafiyar wannan ko wajen darajar wurin a haɓun bilali ilallah masajiduha wa abghadul bilali ilallah aswaquha. Ana jigan shugaban ƙungiya na ƙasa duka baki ɗaya a kudu ba ta tafiya kun ba manta da ya kawo shekaran jiya ko juma'a a wani buɗe masallaci ya kawo wani hadisi saboda nuna mahimmancin assasa masallatai da kuma gina su da rayuwarsu. Ana muku da koyi mana jagoranci gaban zance a cikin wannan fifatawa shi ne mafarin tafsiri da kuma sharhin tafsiri da kuma ladabban malamai masu yin tafsiri a ƙarƙashin wata dirasa da ake ce mata dirasatul tafsiriyyatun. Abin da ake ce ma dirasa ta asiliya a wajen malaman academics malaman abin da ya shafi nazari da bincike da barkaɗe-barkaɗe da leƙe-leƙe da rubuce-rubuce da ƙyalƙyale-ƙyalƙyale da ƙaƙale-ƙaƙale ma wani lokaci in suka ce ta asiliya shi ne wai a fi diddikin abu a ɗauko shi tun daga tushe daga asali to shi ne dirasa ta asiliya. Ka'ida zai ba irin wannan aka gabatar da ita ko aka faɗi ina dirasa ta karkata zuwa gare ta. Za ka gabata da shukar abubuwa uku zan yi magana a cikin mawdu'in sai kuma in yi kwalliya da dajiya da aro in hakan ya inganta da kira da nasihohi zuwa ga da kuma shawarwari zuwa ga su kansu malaman tafsiri a irin wato a kan gaba da kuma tashiyar shi kansa wannan seminar shi ne horar da malamai masu tafsiri a cikin watan Ramadan dangane da yadda za su tunkari ƙalubaloli ko ƙalubalen da ke gabansu. Game da kuka sani lokaci na canzawa duk shekara za ka gane irin ƙalubalen da suke zuwa a matsayinka na malamin tafsiri yana da kyau ka ɗauki seji. To Allah ya mana jagora. Bari su ga kifar in karanta ta duka ba amma ko za ka karanta wasu sura ne a cikin ta. Na yi al-mulakhas abin da ake cewa mulakhas shi ne wato na takaita kifar gaba ɗaya a ita ne bayani bisa ga cewa wannan kifa yana daga cikin abin da babu shakka min ma na shakka fihi annal علماء المفسرين للقرآن الكريم في رمضان دورا كبيرا في مواجهة الأحداث الاجتماعية والظروف الاقتصادية في المجتمع المالكي. أظنني في هذا الشيء ثم لم يكن في تفسير عن القرآن عشان وقت رمضان ولأن الله بكشي واسنا للرون لكي تاتا وضع عزو عدن وجم تذكر تدع لكم على الجريدة بتنجوم بلا قوتي مسيبو يلي دعك اشتي نظم الكيوة الأمة خمسة عمشي لبريد awata fuskar masu na taimakawa wajen kawo ƙarshen waɗansu matsaloli na tattalin arziki domin ba dan malamai suna soma baki ba a cikin watan ramadana a kan wasu daga cikin matsalolin da al'umma suke fuskanta ba to da allah kashi yin san kila inda al'umma za su samu kansu a wannan ƙasar ƙasar tana ce ma ya musewa amma albarkacin watan ramadana allah ta ba mu albarkarsa albarkacin waɗannan malaman da suke yin tasiri sai ka ga an gyara al'umma an canza ta sai ka ga kowa ya samu sai gida an fita ramadana sai ka ga kowa ya maida wuƙar an samu kwanciyar hankali an samu nutsuwa sai ka ga dama mutane suna tunanin su fito su yi kore sai ka ga ainihin wato al'amari
akwai da allah ta ta yi da wakilin lokacin masu yin suka rufe su da za su wata a cibirin mutum da ɗaya da ya haɗa sa yau da shi lokacin zama su ne ke tabo kuma sai ya rage ba tare da hayaƙi ko su kuma da allah ta da nuni ka ta wata ta hanci hankali masu tsoron karfi.
Wato sai ka ga sakamakon jagon hankali da malamai suke ji da al'umma da ta da su ke sai da komai ya tafi cikin kwanciyar hankali sai da kowa ya gaya na zaman kuma ba da nan to da dai malamai suna da rawa wacce suke takawa ta zuwa saboda haka wannan yana da matuƙar muhimmanci mu kula da shi ya taimaka wajen kawo abin da malamai suke kira da at-ta'arish as-sinni ko at-ta'arish al-akhlaqi a ƙasashen Najeriya in ka ga dama ka ce na daga Maujiya ko ƙasar da ake rayuwa irin ta gargajiya tunda shi ba shari'a musulunci ake ba amma ko musulmai ba a jin tarin musuluncin su ba ma sai ka ga jeriyar gwargwaro sai ka ce ƙasashen waɗanda ake ganin musulunci shi ne shari'a a ƙasar sai ka mamakin yadda za ka ga ɗan Najeriya yake kwatanta da kuma aiwatar da addinin musulunci duka tasirin ayyuka waɗannan malaman musamman a cikin watan ramadan su da haka wannan rahima tana nuna mana darajar waɗannan malamai da kuma waɗannan ayyuka a gurguje abu na farko shi ne mabaɗi wajen da tafsiri an ga wurin nake cewa yan magani kulle mu tafsiri ya kamata da duk malamin da zai fassara alƙur'ani a cikin watan ramadan an yi shi ka ilman jin mabadi da ashara a ta abin da malamai suke cewa al mabadi al ashara wanda abu al-abbas al makri ya tattaro su cikin wa wani wa'azi ya tattaro su cikin wasu baitoci da ya uba ka yake cewa inna mabadi a kulli ilmi ashara al hadd wal mawdu' thumma thamara wa nisbatuhu wa fadluhu wal wadi'u والاسم مثل ذلك حكم شارع وحكم الشارع مسائل والبعض من بعض اتفى ومجرى الجميع حال وفار الشارع مع هذا الشيء اللي يلا بالمبادئ بالعقومة دي كل اللي تتكلم تشوف دي جاني الشبع ويا سامو عسلين اللي درش الفريق طبعا انه مبادئ شي ما تفسير ان دعاك الشبع على الفتاة وصبات اعداد اللي عايزين مبادئ عبدنا مسلم شو قرآن يعيش سوى فستر عمسو kuma ku ta suni ya musu a nuna musu ko dariya ta wata ke so su yi su tafi gida hankalin su ya kwanta sun samu na shaɗi da karsashi ko ta suni mutanen farko a kuma su aka sa ko labarin wajen su wani gai da suke wani abin ku sun ta na zo a gai saboda ne saboda bai san ba su ne shi kan shi ma da mai kun ta tambaye shi ne ba ba ne shi ne da su yi kusa ne a gurguje ya kuma ya ana in aka ce mabadi da ilimin tafsir ana da albarka na farko shi ne ta'aruf malamai da dama sun fassara wasu ne tarihin da ya tashi cikin tarihin da suka yi akwai tarihin lugarin lokaci ba shi ba da dama a tabo shi ba amma akwai tarihin da ake ba mu aljarta shi ya yi wa ilimin tafsiri kamar haka ya ce ne kuma shirin ko kuma shirin nuzulin aya shi da nuna tafsiri ilimi ne na kafin ka zama mufassiri tunda da kana da ilimin asar nuzuli ilimin nuzuli al'ada kar ka ɗauko aya kawai ka ban ka ɗaka ne ka tabu da Qur'ani sai ka ce yawwa na samu sai aya da zan ku ɓau wasu kan suwa da suwa da dama sun ci ba shi na da su yana a ba ka ki da su ka ne mun san da su duk wani aya da kake ji shi Al-Qur'ani da albarka tana da sababin nuzul to ka san me ya sababin saukar aya kafin ka zo ka fassara aya dan karka ke ka faɗa aya ba a mahallin ta ba to dan ka wasu wasu wani ha haka nan kuma ayar da ta cewa ayar a sura ta zafi shi ta na ta zama da tafsirai da dama za ka ga musamman a cikin tafsirin kalar tafsirin da ake kan shi a tafsirin al-mawdu'i yana da kuma da tafsiri da san fadaje da bangaro na tafsirin al-Qur'ani kaga sai a kawo kai na ka kaje ka saurari Allah ya san wannan bai shakka ba sai ka tattara ka lafi sai ka zo ka hawo kujera ki yadda malam ya aka yi baka zo ka tafsiri ba ta zo ka tafsiri kuje idan ba ta koyi ka kaje da su ne take koyawa ilimi ne da karatu da za a buƙatar wasu sabon malaman tafsiri waɗanda za su ga wasu sabon wato sabon sanu na tafsirin Al-Qur'ani wanda shi kan malam Ja'far da yi ta aboki don gare da fassar Qur'ani da yi wannan yanayi ba jama'a akwai kalar tafsirin da ake cin shi a tafsirin Al-Maudu'i akwai kalar tafsirin da ake cin shi a tafsirin Al-Sufi wanda ai yanzu ban ga malamin da yake fassara Qur'ani a watan Ramadan ban ce ba ku ban gani ba inda ni ba da yawan da suke da bai kuma irin da wani da yawa da yake ba amma idan ku ne yake fassara Qur'ani da irin wannan sanar da tafsir al-Sufi ma'ana za a ɗauki tafsirai ne a karanta su a sanya su an kuce da suka rasa fassara al-Qur'ani aya tafsirin Qur'ani da Qur'an na'am muna buƙatar dole ne mun cikin tafsirin ta akwai tafsirin Qur'ani da Qur'an tafsirin Qur'ani da al-Asar na'am muna buƙatar ka fassara al-Qur'ani da al-Asar dan kuma da ila al-Asar da ka zama dan ƙala ka ka zama Qur'ani muna buƙatar ka kalli jawahi da harshen larabci da kuma bi'a da al'adun al'umma da yanayin yadda mutane ke in aka ce tafsirin usulubi shi ne da fassara wa mutane al-Qur'ani ka kalli duk wani usulubi duk wani wani ne ne ka bi Qur'ani nan tun daga kan sautinsa ka kalli mustawaya na dirasa usulubiya tun daga kan mustawar sauti ka tafi zuwa mustawar sauti mustawar al-mu'jam mustawar ilahi hakan nan haka ne da malaman al-tafsir usulubi da kawo da kaga akwai karamar wato ba ɗan karamar aiki bane a gaban malamin tafsiri an kuma ka je ka dandazo malam wani kawai ya ce ka bayani ka za a ko bukatar malamin tafsiri ya yi ka ya fassara al-Qur'ani da yadda malamin ya fassara kar ka zo kana fassara aya kawai in ka kalli huriyar mutane da ke gaban ka duk wani nau'in da ke shan Qur'ani kawai sai ka fassara shi da wuri da a dole ka koma ka ɗauka daga duk da mana ba ta shi karanta kuma sai ake kara yanzu kuma wannan sabilin da muke yi babban cigon da kuma gajiyar da za a shiga wannan girma shi ne duk abin da aka faɗa a nan in sha Allah ana sa rai ko da ba bisa ba akwai inda aka ɗauko su to ka koma sai ka je ka hanga ka ɗan kaɗa sai ka je ka amma idan ka ce kawai za ka dinga saurara a tafi a ba za ka samu cikakkiyar gajiyar da ake yi ba shi yasa wani wani yake cewa malin tashin illa sayyalla wuri ku fiye da ruwa ka tsara ke damu fara ta cikin sabtika da ya shaidi ya su kuka fi fiya a ce an tsara malami ana so ya zama yana da mutum sai ya zama kawai ya dogara a kan mahuza hajji mahuza ta fita ta kan yaudarin mutum Allah ya zama a yau da mutum ya hajji mutum yana tafsiri tsallo ya ke yi ko a lokacin ana zama wasu aikin fishi da ciki yanzu yau da shi da shi shi yawan shi wanda ka mu da shi ne sabu da da sai nan gori shi da ta tara amma ko shi an yi cire cire an ta ba shi ta tarwa dan duk ka zo wai mun yi an falle da su ba ta mun yi shi mun yi falle da su amma ta shi a wuri ko Allah shi ne dan haka kuma abu da aka rubuta ma ku ji ka karfa kuma ma ku ji ka farra dan haka sanin wannan shine tafsiri da kuma isharori da kan da abu ya shafi ayar da su da ta da su ya ga su shi shayi da ba mun tafsiri da zakin da zai ta tafsiri al isharin sanin ko mu ya san tafsirin ayoyi waya ma ayoyi suka sauka ثم ترتيب مكيها ومليها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها دون المحاضرة هذا التسميه كما لم تسميه او ترفضها سنه وخاصها وتعالى تفكيره وعالمها وتعالى تتكلم ومطلقها وتشد تلك مدن عكر السكين ومؤيدها وجد متصوفي ومزمجها ومنقلب ومفسرها ووجد تبسط على عمله waɗanda su ne suna ababen da ake nema na gurku da wanda su matsalata ne na biyu shi ne a ina ake tafsirin alfurari wani alfuwa ya sani ko kwanan firamun shi tafsirin firamun ya yi wanda zai zo karanta hadisi yanzu yana fassara ana cewa tafsirin hadisi amma firamun ba shi ake karanta shi a fassara ko to wace fa'ida za a samu idan mutum ya san ilimin tafsiri ko ilimin usulin tafsiri wata fa'ida zai samu babban fa'ida zai samu shi ne zai kare kansa aƙalla ko ba komai daga aukawa zuwa hatsari cikin kurakurai imanin da lalin lalin da ala wajen fahimta maganar Allah ba zai ba da akwai wanda suka fahimci maganar Allah a daidai ba kuma su gaya wa wanda ya san to kai in ka san ilimin usulin tafsiri da malami ya ga ya kauce hanya to za ka gane inda ya fara kai shi ka kama hanya mai kyau ka bashi ka rasa sai ka kai shi ka faro shi can sai kuma ka dawo ka shiga annan Allah ya samu dace wa zaibu qulun kan shi ka tafsiri shine ma'ana ta awamiri wa lawami wa kan shi da Allah ya sa ka tafi a wannan ramadan in an san shi da tafsirin alqur'ani shi a san shi da Allah ya ba ku bari umurmoni da kuma hanin kanarsa kan ilimin tafsiri yana da yawa saboda za a rusa da sani gurnonin alfur'ani da kuma hada-hadansa sannan ga ribar kafa da za a samu a lahira saboda an fi umarnin Allah an kwatanta su sannan an yi sace abu da Allah to ne daga ta kai ilimin tafsiri da sauran su ne ba wannan ko shakka ba wai ilimin tafsiri yana cikin ashirin su da hudu ba don ko saboda alaƙarsa da kuma dangantakarsa ta kai tsaye da littafin Allah ilmu tafsiri yana da alaƙa da Qur'ani alaƙa kuma ta kai ne shi yasa yana da wahala ta ɗauko hariya ta tusa cikin tafsiri sai an gano saboda ilimi ne wanda yake da alaƙa da Al-Qur'ani kai ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne daga cikin mafi shahara wajen ilimin tafsiri akwai irinsu waɗanda sarkoki guda biyu sun tsaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka shigo wa alqur'ani kuma sun fahimci ayoyi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wajen sabani malamai akwai masu cewa annabi ya fassara qur'ani duka akwai masu cewa wasu gurare al-muhim ba su bar annabi ba ko annabi bai bar su bace da suka fahimci alqur'ani ta mahaifarsa annabi zai da shakka da gani da fahimtarsu saboda haka wannan ya nuna mana darajar wannan yin suwa yin ta fi kiro wani ilimin yana da kyau sosai suwa yin suka fi kiro ilimin da su a wasu ne da su ka haɓa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam irin su waɗanda suka na fara arba da sauransu da kuma waɗanda suka biyo bayan su daga cikin tabi'ai da kuma an yi tabi'ai tabi'ai yana da wahala ka yi tafsiri baka karanto maganganun manyan tabi'ai irin su imam mujahida bayan ka gama da shafin na ɗan abbas da sauran manyan malamai irin su imam qatada irin su imam afa da sauran ire-iren su ilimin tafsiri haka dai ake kiran shi ilimin tafsiri an samo shi ne daga sunna mai ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta din sai da sai da Qur'ani duk ayat da kuma malama ya ce fassara ta kaza to hadisi ne ke cewa misali ko tafsirin da yake kulawa da sharhi na hadisi ne musamman da tafsiri da kake za ka yana ta mun asali in ya kawo shi ko hadisi ne da shi ko ba da shi ba saboda idan ba ne ya kawo ka islami ya gama da kai yanzu da na kuma islami ne ke kalla hadisi ya yi mata dole ne ta ba to me wani koyo ne da tafsiri da ba mu tsara Qur'ani a wannan tafsir da ainihi فرض عين مبرجي تفسيري على كل من أكثر في السؤولة ولدو وجه يسأل أصول التفسير إذا افترد أن يضمع ضروره وأطيره وأجل كثيرة وأضعوا على من يسأل أصول التفسير وكي واجه إليك وكما كانت تتمتعي التفسير سواء على مضانة وضع على مضانة سنة سيئة إذا وفرت الكفاية أدريك إنه سيكون كريم فرمي إذا أقوم على غيره بالجهد wannan da tsariyo ne to kace ko kuma talani shi ko kuma abu masalolin da yake tafsiri yake magana kai shi ne ka kalle shi da kusa usulin sa da la kusa sa da karatu ne da ma'ani da wannan da sunni ake yi da ma'ana ruwa su ayyukan shahara a ido ko tafsiri na shi sahabban da ya mun kalle ko shi mun da Allah sannan Abdullah ibn Mas'ud ke buɗe wajen tafsiri ga ɗan Abbas ga Ubayy ibn Ka'ab ga Zayd ibn Thabit ga Abu Musa al-Ash'ari ga Abdullah ibn Zubayr Allah ta'ala ya ƙara musu shirya in ka tallaka cikin tabi'a akwai irin su Sa'id ibn Jubayr da irin su Ikrima da Mujahid da Tawus da sauransu akwai wanda dai akwai malamin tafsirin garin da kuma ɗaliban su in na ba a nan gurin shirya ba da wani ba gaba ta gaba ita ce shirin da tafsiri kafin ka yi tafsiri ana bukatar sharuɗa ta waraka suna da yawa a ɗan daga ciki a tagar hudu fi ulumin lura a la'arabiya kafin ka buɗe Qur'ani ka bayyana ka karanta da shi ana bukatar ka cika ka tafi ba ka a cikin ilimin lura kuma ka ce ilimin lura tun daga ilimin rasuwa da wani za ka biya shi a ilimin lura da a yi suna iya na mutu a iya rigirai وكتانا جاوون جوانتا كتانا كافي جاوون مفقولين جاوون مفاعل متعكر كتانا صعب وكتانا كافي لنا نحن بابا عزيزي في كما سبا تدوما تنهي الممان اللغة 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 هو مشاوه لما دلتنا فاوسا جاسس نحن وصف حرود ثم الباقية أزوار أشخاص في شبابنا عن السلام والسلام abu da biyu muhim da sai ilimin usulin tafsir ilimin usulin tafsir ya kunshi kasar asbabun nuzul hadasus wal mansukh kasar hatta ilim wani abu da shi ilimin alqira'at dan wani lokaci za ka sha mamaki yini yadda cikin qira'a take ƙara fito da garbi da nazarar haya ko alƙur'ani wallahi za ka yi mamaki ka dace ai a wata kira an karanta ka zan aka fassara maka shi da ka ai abu ya gaji ya yi kai to alqur'ani yana da ban alaji kin kira an da ta dauka an za ka fassara ta kan kalli fassara malamin take ya ƙara ma alqur'ani kyau fassara ta ƙara fitowa da shi to akwai bukatar ka san wani abu da shi da ka ta kai da duk mai yamma ne da tafsiri suna kawo ka su yi da tafsirin su gurguri din su kamar da sauransu duk za ka za a kawo shi abu na dauko shi sihhatu al-i'tiqad kafin ka mutum ya fassara al-Qur'ani to ya gyara shi da wani zai ma dan ya dace da ya gyara shi da ya bar ka ko da ji ya ayyana ma ya ce a wani ma ya zuwa ayyana dan da tasfiru imani ai imani a wani sa kullum ana jaddada imani saboda yana daga cikin aqida da manhajul ahlus sunna wal jamaa mun yi imani da cewa al-iman yazidu fi ikama fi yana da suwa yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siya to wannan yake yana daga cikin sihha da i'tiqad a ko kuma ni sanar abubuwan da ba su ke da wanda bai kama da aka malamin tafsiri yana yin ka musamman ahlus sunna to ka tantance gare ni a cikin da ka gyara shi da yana da cikin abin da yake yawo jama'a da malamin tafsiri kare ya da kusuran shi na fahimta ya mai tafi misali aka yi samu akwai wasu abubuwa da malamin ya tamce su kusuri ko kuma sun saba wa manhaji da kuma tafiya ke kan su kusuri a misali a ba ta an gano duk wani malamin ya kungiya ana so ya rinka alƙur'ani ga irin salon da ake so ya kai kuma kana da wata fahimtar da kila kun yi ne a farkon kamar a sun yi yawon gina a fahimce ne bai da kwasai ba ta son cewa kungiya ita kai ake so alfa'a na ka ke zuwa da fahimtar da kun yi ne akwai malamin da ke sa a kan wannan fahimta amma ka kawo mu za ka wasu kungiya sai kungiya ne da jerin yi da san santa to duk shi ka gyara irin waɗannan fahimtar da ta ake so a ke ne saboda ya fi ya bai ɗaya ya fi tafiya ɗaya ɗaya Allah ta shi abu na hudu shi ne ana so malamin tafsiri ya zama ya subanta da asibitar mutumin al'awa ka ajiye son zuciyarka lokacin tafsiri wata abu ka ajiye na wasu don cika kuɗin da ɗauki ya tafi ya zama tana nan ba ka magana yin da mali ke ne a ƙasar da abin da yawanci yin mali a ciyar yanzu misali mutum yanzu ya ce ai kuma mu mali ya ce kaza a ce mai da hadisi ingantacce kuma cikin malaman ahlus sunna sun tafi a kan aiki da mahaji da ɗaya ce kai kana da cewa saboda ba ta fahimci magana ba ba a samu malamin tafsiri yana don za ka jefa mutane cikin wuta ne za a yi ta rufe malamin tare da haka kuma ba za ka ci mutunci kowa ba a aka ko malamin ya zo ya kafa kujerar tafsiri da idan ke wuri ya riƙa yi wancan malamin tafsiri da abubuwan da za ka yi zauna duk da ba ta fahimci yan bayan a jin tafsirin malamin ya ji wancan ya ji wancan kuma da Allah ka da yin hakiman kuma tsarin doki kai ta yi rigata da kuma yi kwanin kwanta ya zuwa ku a kullum ya amma da ala shayar da ke su fi yi rigata tare da aka bai hada ke rantsi abu da yin mata a rantsi da iya zuwa gaba ta amma kada ku shiga su da yin rantsi a yi da bai da hankali a kan bai jirgin da mutane su fita da wata fa'ida a cikin wanda wata bai albarka amma ya bari a gurguje ga su nan dai sauran zan tsallaka a barku da su su ma ku zai karanta sai ya shiga gaba ta ƙarshe wanda ita ce ainihin wato wata su ya kefar shi ne adamu da kansa ladabi na farko na malamin tafsiri kai ka san al-islam dole a ka ta kai tafsiri don Allah kada ka yi tafsiri a wata azumi don a sa ka ji a ji alheri ne to a sa ka nagarta a sa ka manara ma'ana ana bukatar ahlus sunna ya zama yana yin aikin shi don Allah imamu malik ya yi wata sarki don da zamani ya ce zai hana karanta kowane misali ce mu wata ce imamu malik imamu malik ya ce a aika ba da suna da yawa sun bazu a duniya watakila akwai wani abin da yusuf ka wuce cikin wata ba a wani ƙauye shahararren zama da ma'anar ƙauye saboda lokaci wa ba ya rasa duk abu da ya kasance na Allah shi yake wanzuwa wanda kuma ba na Allah bane sai ka gani ya taso kamar kuma amma zuwa da kai ka hawo ko sai ka zo ba fara da shi ne ni na mana na da ne shi ba ina ga da su saboda rashin sihhatu ne takalli rashin kai kawo a gida ya fita shi an yi waɗanda suka ci karansu ba da barka in suka zo wuri suka tayi da kura an gama amma saboda rashin sun hasin da mutakar da rashin ikhlas yau ina su ba ka samu mutum sai na gaba na gura ba dashi sai irin shi yuyu jama'a mu gyara su da wa ma umuru illa bi amrillah mukhlisina lahu din abu da biyu a ta hali da Allah da hasana ko abu da zai zo da malamin tafsiri mutum ki kare karkar kai tafsiri kamar kana bambanci yan siyasa ba su ne a gaban ka ba kada da ɗan siyasa ya zaka shi ne ka zara ka saka yin ya bar shi ka kamfa ma shi ne ka tafiya ya ce zaka ka dubo da shi wannan da ya fara da ko mai ba ka nuna cewa ko mutunci ka shi da wani ba da ka kuma zuwa wajen shi ake ba shi ne ke zuwa ba ba da abin koyi a Najeriya ɗin ba mu koma da ta kallon rayuwar su da wani gira na sauran da ka Allah ya sauke mu amma duk abin da za ta auku da karantar da mutane ladabin ka yarda mai tafsiri a cikin wata ramadan ka tabbatar da kayan annabi musulmi ke ta kowar ta ɗauko bisa gaskiya. Kar ka yi abu ne da kan zaɓo, kar ka ɗauko abu da kake ganin ya dace da kan zuciyarka. Wajibka sannan ka tsaya ka kalli abu da kyau wajen ƙofo shi kar ka yi kuskure, kar zai iya tasiri wajen isar da shi. Wadatu ka kiyaye shi da kyau da kafin ka faɗa. Ga kiyayen malamai a gaban mu. Sai ka buga wa malam malamai a ɗaga su malam wai aya ta ba kana ganin fahimtar da ni mata haka ne. Sai a ce maka ƙwarai to sai ka fahimci wa jama'a. Wa adam mun kan yi da ahadithu sahiha wal mawdu'a. A wannan kungiyar da ya ce mutu ke kama shi malamin tafsiri a wata Ramadan da kawai yana da hadisi mai rauni ko hadisi ƙarya yana jin jirawa ne. Misali da muka ce ai an zuwa ta bazar sunna to an san fata. Duk da ya yi kama shi ya kafa. Abu na hudu na ƙarshe wanda zan daga ka a kan shi shi ne ka yi aiki da Alƙur'ani a tankin kanka. Magabata suna cewa idan kana so ka ga hadisin manzon Allah kana so hadisin ka rike shi ka kamar da ka yi aiki da shi. To duk aya da aka fassara wa jama'a kana son rike aya ko kuma sanin fassara da yadda ya kamata to wannan ayar ya kamata kai kanka a tankin kanka ka yi aiki da wannan aya. Sannan kuma sai gudunmuwar da malamin tafsiri zai bayar wajen kawo ƙarshen hatsaniya da hayaniya da kuma rashin tsari wajen da suna Alƙur'ani a wannan hali. Ba ta ƙarshe ke nan da dai ba a yi wani kuwa. Na ce ya yi mu'ala na tafsirin Ƙur'ani fi Ramadan. Wajibi ne ga duk wanda zai fassara Alƙur'ani a wajen azumi an yi alama anna Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sani cewa lallai Allah na mafarkin sarki inna ma arsala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liyabluga ma'anil quwwa. Allah ya aiko annabi Muhammad da tashi farko abu na farko da ya isa Madina aka bayyana muhajirina wal ansar. Kai ko kai cikin tafsirin da kana nuna wa mutane mahimmancin yan wanda jama'a rashin wanda kai ne sanya a Ramadan ba su ba za ka mamaki za ka ga wanda za su fara su tashi su da hatsu wanda zai rasa abin da zai saboda da shi saboda ma'ani ko a hawiya ruwan lafiya suna neman ta wuri a da an aka ce za a tafi wa'azi a duniya har a ji a da yadda ta san kama hanyar aljanna. Wai ba su zo ji wannan assalamu alaikum ana murna ana jin daɗi an tafi da hali za a ko za ka ko shi za ka tafi wa'azi ka saka dawo saboda in zan saka ko ba ka da kuɗi in ji a kwakwar ruwa ɗaya ki zala ba ka da matsala to waɗannan abubuwan da za ka yi za ka musu cikin tafsiri malaman tafsiri suna da mun da za ka iya taka wani jano da ruri da wataka mu kalli wannan abu na biyu an ta samu ko da kai da kuma ya fiya a matsayin na ɗan zala kai ɗan zala da ke fata mata za ka iya samun sabani to sai ya kalli darajar tafiya da ake sai ya yi maka ka kuma yi barci zaman lafiya. Gaba ta gaba ita kuma tana magana akan fa'ala wa tafsirul Qur'an fi Ramadan an ya'lam anna al-islam hadithun ala tawassi ala tawiyati awasil quwwa wa husn al-jiwar ma'a qamati shuru abin da yake nuna a cikin wannan gaba shi ka sani lokacin da kake fassara al-Qur'an surat Ramadan kana da dawar da za ka taka na zo a gari da waɗanda suke aljihun baya kamar yadda suke cewa abokanan zaman wajen su ba aljihun musulunci ke kawo fahimta ko ba su musulunci ba. Kada kalmomi ka a cikin tafsirinka ya zama tsarka cewa ne da kafartawa da kuma mummunu da kuma yin fasarwa ka zama mai fashishiru ko ya zama cikin tafsirin kai zama wanda da babu wani ba a kashe su ba wani zuci ko ne a shi haka musu ga cikin mana da kallo duk sanda za ka yi magana ya zama kudu ila da su ma kai da treatment ya zama akwai sausu sa kar a cika a yi biya a kana cewa kin zuci da kwasa ne waɗanda su ku zai yi ya da wani mutum ga kan su gumba jama'a wajibi ne malamin tafsiri ne ke kula da waɗannan abubuwa abubuwan da na kasu wanda bai ka belum disebut ibadah damai atau sejabat makna benar dan sejabat agar si ina wadik sulta cuman ina syariah Tuhan di masyarakat ketibah di anda mutfasir di hadis ila ma'arifah sumber bayi wa syurut di tasbih bala mutfasir di syurut berada di ala berada di sana mahara wa kumusyarata na tasbih di berkulai seperti dokter sehala wa lai di syurut seadab mutfasir tidak akan tahu anda buka katanya sebenarnya kita punya sering jiwa muslim jika kita punya kue dan kita bisa jawab dan berjikir kita punya kegunaan dengan kita punya kita tapi daripada dia yang berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan bersama ini Allah Isya berjalan dan berjalan dan berjalan di apa yang ditemu dan tersendirian dalam suara Assalamualaikum
dua dari generasi ketiga diindahnya pada antara kaya dan lain kisur kisurnya cukup gak kaya tetapi mana yang kaya sendiri dan sosok dan so yang ingin menyusua ke ayah ini yang terkendiri di wajah untuk ini abang kita pernah tahu kaya ini kadas dengan kaya kadas dengan kaya kadas dengan kaya kadas dengan kaya
kaya لو شاء ربك
لجعل الناس أمدا شاكل في واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت كل الناس حتى يقولوا مؤمنين شيعا يقولوا صفحة ست ملخص أنا شيء في سورة يونس هي آية في آية واحدة وليس تحييد الناس على إلا يروح العصبية والإرحاب والعنف قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى سورة الهجرات شاكرين التقص شاكرين التقص في شاكر الجهر ولا يوم
نعم شاكرين التقص sai ƙarar rubutu ta uku a shafi na takwas
ta takwas? Shafi na takwas wajen yaya suna suna karfanakun mai gabar da kuka wata annabin sha'uban wa fara iya sa'arar shi na farko sai na biyu da zama zuwa da ikuwa a jira sura da yanci Andai, saya tidak ingin. Andai,
paragraf
ini.
Saya
ujur tidak sedih dengan tiga hikmah sih, berhormat dan sehasan.
Shafi na takwas ɗin za ku ga aya ɗaya biyu uku hudu ayoyi hudu ne a shafi na takwas ya faɗi na ɗaya an faɗi na biyu to an faɗi na uku ko
na biyu suratul hujurat kun ga ta ina mai muni ne ko ko sai sai ta Kudu ila sun zo rabbi, an gan shi?
Wajen firis, wallin.
Da ya sabu da
shi. Sai na ƙarshe. 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 Sai na ƙarshe
shi ma wuce ya sani da rabbi insha Allah ba ha
alhamdulillah ya ta ka ni ya ta 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 ni ya ta